sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 25 ga watan Fabrairun 2021, wanda yanzu haka agogon mu a gundumar Columbia ke cewa karfe 12 na tsakar dare, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Binta S. Yaro da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta masu nazarin bayanan sirri kan ƙaruwar barazana daga China. Kasashe makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Kafar sada zumunta ta Facebook ta yi alkawarin zuba jari akalla dala biliyan ɗaya don tallafa wa aikin jarida a tsawon shekaru uku masu zuwa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Idan kuma muka shiga taskar rahotanni, za a ji wai shin me yasa shehin malamin addinin musulunci shiga rigar gwamnati?
Ba kwahayi ba ne, akwai abu domin sun fahimci na ɗaya an shafa musu kashin kaji, sai kuma aka shigo ana musu kisan kare dangi.
Bayan tantancewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi na sabon shugaban hukumar EFCC, wanda suka ce ba a taɓa samun matashi mai hazaƙa kamar sa ba, ko me yasa su faɗan hakan?
Wallahi tallahi duk wanda ke kawo mana ko aka bayyana cewa a zo a diba a hirar su aka cancanta su kan abin da ake son su yi, wallahi samu wanda ya burge majalisa kamar yadda ɗan talikin nan yau ya yi.
Duk bayan waɗannan, kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da shirin nan namu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu za ta gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan ƙaruwar barazana daga China, abinda mutumin da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar babbar cibiyar leƙen asirin ƙasar ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya Laraba kenan. Yana mai kiran gasar da China ke yi da Amurka babbar jarabawa ta siyasar yanki da muke fuskanta. Tsohon ambasada William Burns, wanda ƙwararren jami'in diplomasiya ne wanda ya yi aiki a Rasha da Gabas ta Tsakiya, ya yi wannan muhimmin bayanin ne wa mambobin kwamitin harkokin leƙen asiri na majalisar dattawa yayin sauraron tantance shi a matsayin wanda zai jagoranci babbar hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA. Yana mai ƙara gargaɗin cewa wannan sabon zamani mai girma tsakanin Amurka da China na iya zama irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka. Gasa da China za ta yi matuƙar tasiri kan tsoronmu na tsawon shekaru masu yawa nan gaba, inji Burns. Yana mai bayyana gwamnatin China a matsayin magabciya kuma mai babakere. Kasashen makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Wannan Maung Lwin, ministan harkokin wajen gwamnatin ta mulkin soja, ya yi tattaki zuwa Bangkok ranar Laraba don tattaunawa da Prime Minister Thailand Prayuth Chan-o-cha da ministan harkokin waje Don Pramudwinai, a cewar wata majiyar gwamnatin Thailand. Ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi shi ma yana babban birnin kasar ta Thailand don tattaunawa kan halin da ake ciki a Myanmar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito Retno da Wunna Wanglin sun gana jiya Laraba, inda suka ambato wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen Thailand. Masu sauraro, kada amanta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, hukumar kwastam na Jamus sun sanar da kame hodar Iblis mafi yawa a tarihin Turai sama da tan 23 aka gano a wasu samame biyu da aka kai a wannan watan a tashar jiragen ruwa ta Hamburg, Germany da Antwerp, Belgium. Wani jami'in kwastam na Germany, Rene Machet, ya faɗa wa manema labarai cewa an kama wani dan shekaru 28 mamallakin wani kamfanin shigo da kaya na kasar Holland a jiya Laraba a Netherlands, inda ƴan sanda suka ce an shigo da kayayyakin biyu. Jami'an a kasar Germany sun fara gano tan 16 na hodar Iblis da aka boye a cikin container daga Paraguay a tashar jirgin ruwa ta Hamburg ranar 12 ga watan Fabrairu, bayan wani bayani daga wani kamfanin kasar Netherlands. Masu bincike a kasashen Germany da Holland sun jagoranci jami'an ranar Lahadi wajen kamo wasu tan 7.2 na hodar Iblis tun a tashar jirgin ruwa ta Antwerp.
Kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. Ayyukan ta'addanci da suka hada da garkuwa da mutane, sace-sace da kashe-kashe, kai har ma da rashin tabbas ga rayuwar ƴan ƙasa a Najeriya, wani abu ne da yanzu haka baya ta da hankalin ƴan ƙasar, don kuwa afkuwarsu ya zama jiki, inda har wasu ke ganin cewar akwai gazawar mahukunta. Hakan ya sashe shi malamin addinin Musulunci Sheikh Ahmad Abubakar Gumi daukar wa kansa shiga dazuzzuka don ganawa da waɗanda ake alakantawa da ƴan ta'adda, amma a tashi fahimtar ba ƴan ta'adda bane. Ga abinda ya kira su a wata tattaunawar su da abokin aikin mu Isa Lawal Ikara.
Ko shi al'umma tana da barayi da bata gari, ko shi al'umma na da isi, ba su ake magana ba. Al'umma gaba ɗaya su dunkule su, hace sun haɗe matasa, kaga yaro ɗan shekara 11 da ma bai san kuɗi ba, yana da bindiga, yana kokarin kare kanshi, kace barawo ba kwahayi ba ne a kowane abu. Domin sun fahimci na ɗaya an shafa musu kashin kaji, sai kuma aka shigo ana musu kisan kare dangi. To wannan kisan kare dangin ne shine kuma sai ce to wannan al'amarin kuma haka yake, to mu ma bari a gani.
Malam ka buga misalin yadda kace zama cikin mutanen nan, wasu na ta maganar ya aka yi malamin addini yana iya shiga cikin waɗannan mutane, amma kuma ga jami'an tsaro da ake ganin su za su iya fada sun kasa zuwa gurin.
A'a, su jami'an tsaro da ga muku alif ya 2010 zuwa 2010 ayi barna, su kuma sun sai barna, shi sa suke takazanta kasu irin wannan barna. Domin daji cike yake da jama'a, yanzu kamar wanda fiya da muka yi mun je wani gari ba ma Fulani ba ne, garin waɗansu ƙabilu ne, amma an bayar gargaza shi, ga shi na an kashe mutane an cika rijiyoyi da gawansu. To saboda haka dole a bi su a hankali, wai soji ba mu sani ba sun sani, sai ta duk lokacin da an ce jigiyaji ya yi sabon hankali na tashi, domin na san yara da mata da abubuwa da za ka kashe dabbobi, amma yayin laifin dabba ko da an sace dabba mai laifin ta.
Ka dauko wani aiki ne kilo su ce ya zuwa yanzu ka ci karo da wani abu da ya tayar maka da hankali, ko ya dame ka a wannan kokari da kake jin kamar ka hakura?
A'a, ba abin da ta da mun da hankali ko abunan abunda dai kawai nake kokarin su makiyaya don Allah su yi sauri su fahimta wannan ba hanya bace. Allah ya ce inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq, Allah rafiq wato mai tausayi mai laluma ne. Kuma in ka je su ba su duba kansu, wallahi ba su da komai, ba arziki da kudin sata.
Ka ci kujin tsoron irin dajin nan da ka nutsa malan cewa to ko za ta yi a fito?
A'a, to ai ko kana zo na gida za ka tashi in ka kwanta ai zai kuma ka cikin bacci ka tafi. Sai da kun akwai tsoro shi ne in an samu takalari a cikin su, ko wani ya bugu ko bai son haka, ko a hanya ma masu kai musu kwaya. Sannan in ma akwai tsoro da muka fi jin mun tsoron soja su je, da wata ran da muka je sai muka jiragen sama sa yawo, kaga za su je homuna ba ma ba mai kamar da suka saba. Domin mun yi kokari kullum za mu shiga mu ga ya musu fa za mu je, amma to Allah da yake yayi.
Akwai masu cewa kamar wasu ƴan siyasa ne suke so su yi amfani da kai, har ma sun ce kila ana tanin za ka yi taka gwamnatin.
Subhanallahi, na daya wato in dai ba renin wayo ba, yaya mutum zai saka kanshi cikin hadari da wannan siyasa? Wannan siyasa ne sauran shi akan a kaina, ba siyasa ciki, babu ma kungiyanci, ba ina shiga da sunan wata kungiya ba. Ni ba na je don izala ba, ban je don tarika ba, na je da sunana ne Ahmad dan Abubakar Muhammad Gumi.
Ana ta maganar malam ya je karbo daliban da aka kama a Kagaran jihar Niger, ana ta cewa ma kamar wai an baka su?
A'a, ai da muka je su shugabannin da muka je musamman ma aikin ba don ba daɗe da yi ba, amma sun ce sun san wanda suka kama motoci, sun ce za su yi magana, sun san su za su nemi a sake su, kuma kaga an sake su, amma tun lokacin suka ce mana wanda suka kama yara ba san su ba.
saurare shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A karon farko, kasar Ghana ta karbi allurar rigakafin COVID-19 da ake samarwa ta hanyar shirin raba allurar rigakafi na bai daya a duniya da hukumar lafiya ta duniya WHO ke kula da shi. Wani jirgin sama dauke da allurai 600 na rigakafin AstraZeneca Oxford na jami'ar Oxford ya isa Accra babban birnin kasar a jiya Laraba a cewar wata sanarwar hadin gwiwa daga WHO da UNICEF asusun bayar da agajin gaggawa na yara na Majalisar Dinkin Duniya. Cibiyar ta Serum ta India, wacce ita ce masana'antar rigakafin mafi girma a duniya, ita ce ta kirkiro allurar rigakafin. An sai allurar rigakafin da aka aika zuwa Ghana ta hanyar COVID-19 Vaccines Global Access Facility ko COVAX, wanda wani shiri ne da hukumar WHO ta kaddamar tare da haɗin gwiwar haɗakar masu yaƙi da annoba Coalition for Epidemic Preparedness Innovation GAVI da gamayyar masu samar da rigakafi ta The Vaccine Alliance da kungiyar da masu hannu da shuni ta Bill da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a kasashe mafi talauci na duniya. Kamar sada zumunta ta Facebook jiya Laraba ta yi alkawarin zuba jari na akalla dala biliyan daya don tallafawa aikin jarida a cikin shekaru uku masu zuwa, a yayin da kamfanin na sada zumunta ke kare yadda ya tunkari wata takaddama ta Australia game da biyan kuɗi ga kungiyoyin kafofin yada labarai. Nick Clegg, shugaban lamuran duniya, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanin a shige yake ya tallafawa kafafen yada labarai yayin da yake sake jaddada damuwarsu kan kuɗaɗen da aka wajabta musu. Kamfanin na Facebook ya fi son yin haɗin gwiwa da masu buga labarai, inji Clegg, bayan da kafar ta Facebook ta maido da hanyoyin yada labarai da ta katse a wani bangare na sasantawa da jami'an Australia. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China. Kasashe makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Kamar sada zumunta ta Facebook ta yi alkawarin zuba jari akalla dala biliyan ɗaya don tallafawa aikin jarida a tsawon shekaru uku masu zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga batun tsaro sai na sabon zubi da aka yi akan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, inda a jiya Majalisar Dattawan Kasar ta tantance ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar na farko da shugaban ƙasa ya gabatar mata don zama sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC, wato Abdulrashid Ahmad Bawa. Wakilin muryar Amurka a majalisar, Madina Dauda, ta halarci zaman, ga kuma ƙarin bayani daga gare ta.
Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala aikin tantance Abdulrashid Bawa daga jihar Kebbi da shugaba Buhari ya zaɓa don maye gurbin Ibrahim Magu da aka dakatar kuma a ce aka sauke daga muƙaddashin shugaban EFCC. Bawa ya musanta duk wani zargi na hannu a sayar da wata kaddara da hukuma ta kwato daga hannun waɗanda ake tuhuma da satar dukiyar ƙasa. Sabon shugaban, wanda matashi ne mai shekaru 40, ya kafa tarihin zama mafi ƙarancin shekaru da zai jagoranci hukumar da gwamnatin PDP ta Obasanjo ta kirkiro a wa'adinta na farko. Ba a samu sabanin ra'ayi a tsakanin sanatocin gwamnati da na 'yan adawa ba. Sanata Ibrahim Danbaba yana cikin waɗanda suka tantance shugaban.
To, habisa abinda muke ciki, habisa ga yau, gaskiya ni ban san lehin da babu yayi ba, don banga an kai shi kotu ba, ba a rubuta ga jarida ba, mun ka gani sai dai jita-jita kawai muke ji. To, na so in ce mai me yake tsammani zai faru gare shi, koko shi yana da wani abun da ya taka wanda yake ganin cewa abun da ya faru ga wadancan na bayan ba zai faru gare shi ba
shi kuwa sanata Abdullahi Adamu ya ce ba a taba samun wanda ya ja hankalin majalisar ta fannin kwarewa kamar Abdurrashid Bawa ba
a kan shekara na 10 kinan za sanat wallahi tallahi duk wanda ke kawo mana ko akan me ya ce a zo a diba a irin su a ga cancantan su kan abin da kike so yi wallahi samu wanda ya burge majalisa kamar yadda dan talikin nan yau yayi Abdurrashid Bawa ko wallahi da wuya
Senator Emmanuel Bacha yana mai ra'ayin sai an yi takatsantsan nan gaba da labaran yanar gizo da suka rika sukan sabon shugaban na EFCC.
Ayyo ne muka gane cewa abin da ake ce da ta social media abu ne wanda idan ba an yi la'akari da shi ba zai halaka kasar nan baki daya. Domin wannan dan talikin ya nuna cewa ya isa yayi aiki kuma yanda muka saurare shi maganganun da yayi da kalamin da fita bakinsa ba sai an ga maka cewa ya isa yayi aikin ba. In ba ma yafi ba.
Shi ma Senator Ali Dume yana ganin zaman sa matashi zai taimaka wajen samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa a kasar.
To ni da Abdurrashid Bawa na san shi tun ma kamin shugaban kasa ya nada shi ko ya kawo sunan shi don amincewa a majalisar dattawa. Mutum ne ba yaro waya da kuke cewa tunda shekarar sa ya kai 40. Mutumin ne wanda ya tashi a cikin wannan aikin ya san kan aikin yana da kwarewa a ciki. Kuma ya nuna kwarewan shi din a gaban kowa a gaban jama'a yau
EFCC bata taba rabuwa da zargin amfani da ita wajen musgulawa ɗan adawar gwamnati dake gada ba bai zama abin mamaki ba yanda majalisar ta amince da Bawa don tun a baya ta kitantance Ibrahim Magu da daukar sa a matsayin wanda ya rasa hurumin zama shugaban hukumar Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.
Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mita 19.3149 da kuma 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ta mai ba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da ake samu a kasashen duniya dangane da samun mata a manyan madafun shugabanci da ya hada da zaben mace a mataimakiyar shugaban kasar Amurka da kuma zaben ƴan Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya domin nazarin yadda mata a kasashen nahiyar Afirka za su dora a wannan ci gaban da ake samu Yau ma muna tare da shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed mai zaune a birnin tarayya Abuja a yau bakin sun mai da hankali ne kan yadda mata za su iya magance kalubale da ke zama kadangaren bakin tulu a yunkurin cimma wannan guri ga jagora tattaunawar Madina Dauda
ta yaya kike ganin zamu iya shawo kan wannan kalubale da Madam Gloria Laraba Shoda ta bayyana yanzu kin ga da farko ta faɗi batun kuɗi ta faɗi batun mata su so juna su hada hannu su hada kai domin su samu abin da su jajirce su samu abin da suke so ta wani hanya mata za su shawo kan wannan
a hanya biyu ne ko uku nake gani na farko shine kowace mace ƴan Najeriya an santa da anko ankon nan 10,015 daki to kenan idan har zamu samu jajirtacciya wacce ba za ta ji tsoro ba ta fito ta tsaya ta ce tana so ta tsaya takarar shugaban kasa to ai a dashi zamu mun iya dashi naira 10,010 duk matar da take Najeriya a cire san zuciya a cire wani cewon a wannan kabila ce wancan bahaushiya ce wancan ina ne mutukan za ta fito ta zama one voice din nan mu mara mata baya kuma ita ta san cewa mu mata ne wallahi tallahi za ta ci sai dai in dakile mu za a yi naira 10,010 kawai nace kowace mace naira 10
za ku fara tun yanzu
kenan insha Allah naira 10 ta fito mu kuma za mu mara mata baya za mu bi ko ina da karkara da cikin binni naira 10 kawai muka ce sai a bude account ai na sha mamaki ai ba magana tsoro a wannan magana da ake yi dukkan mu rai gare mu guda daya kuma duk wanda ya san zai yi aiki in jihar mace za ta zo ta yi aiki tsakaninta da Allah ta lura da abubuwan da mata suke so da ƴaƴa da matasa ai an gama Hajiya Madina shi yasa nace ko ke kika fito zamu yi adashin naira 10 ban ce 20 ba dan na tabbatar wata mai kishin ma sai ta bada 100 saboda tana jin haushin abin da ake yi ba yanda za a yi ka haifi ƴaƴaye a ce an barka da su makaranta sun yi babu aiki kuma su manyan da suke sama suna bayarwa sauran yan kananan su ne suke dakilewa yanzu Hajiya ta kai gargaran duk wani mutum da ya san dan Najeriya ne shi yanzu ko soja kike nema sai dai ma danki to sai dai fa in kina da wani dangi soja kin ga bai yu ba bai yu ba daidai da jirgin nan na kasa kowa ya sani abin da aka ce na talakawa ne naira 600-900 yanzu ya koma hannun ministoci da sauran mutane shin mu talakawa nan ba mutane bane mace ta fito in dai har America za ta iya wannan zuciya kuma ni ba ma babban farin cikin da nayi bayan ma mace ne kuma bakakin fata irin mu to me yasa mu din ba za mu koyi ba naira 10 kawai kowace ta fito da shi mu hada a bude account kawai lokacin campaign ya zo a buga poster ba shi bane sannan mu shiga karkara mata a karkara suna da kokari wata kuli zata idan baki manta ba ni ko kuma in tunatar da ke ai tsohuwa ce ta hada kudi tana adashi ba Buhari ko kuma ta yi lokacin da aka ce kowa a bada gudunmuwa ai an yi mata ma sun bada nasu gudunmuwa saboda haka ballanta na mace ita ce zata fito yanzu mun tabbatar da cewa tsakaninta da Allah za ta ai zamu yi kalubalen kenan na farko na biyu ba gudu ba ja da baya domin sai in dai ke yan siyasa ce da an ga cewa zaki kai gaci sai a fara lobbying in ki ana bin ki gida ne ranki dade Hajiya dan Allah ki hakuri mana ai da dai kin dan janye in Allah ya yarda za a baki wani mukami ba mukami fito ki tsaya kamar soja kyam na uku shine duk abin da mutum zai in dai na mulki ne to dama ki toshe kullanki ki sa kanki da kokolwaki wuri daya ki tabbatar da cewa lalle kin fito ne domin zakiwa mutane aiki shikenan magana kenan
kin yadda da bayanin Ballaraba Sa'adatu domin ai in ba kana kaunan mutum ba yaushe zaka kona lokaci da kudinka da sauransu kace kana neman mara mishi baya mata suna da wannan kalubale na rashin kaunar juna me zaki ce a game da wannan
maganan Hajiya Ballaraba da maganan mutum duk yana kan hanya abinda nake so da zan bada shawara shine a cire bakin ciki da hasada a cire bakin ciki da hasada in har Allah ya bamu wannan sa'a mucin ta fito wai an zo an zauna tare ko su zago miki suna zama miki a kasa suna karci yadda kawai ki nuna kan cake na kowa ne banda bambancin addini banda bambancin wani abin da banda kuma kyaman mutane insha Allah rabbul alamin in Allah ya so ya yarda za a cima buri ina fahari da sanata Aisha al-Asad bata samu ba amma dai ya shiga da hatta ya shiga tarihi to insha Allah rabbul alamin in dai muka hada kai yanda kace naira 10 ko naira 5 ne cikin ikon Allah insha Allah rabbul alamin za a samu nasara mu ci raba in ciki da hasada mu yi dukan cewa eh za a yi irin lamina an taba haifan yaro ya tashi ya tafiya da rarrafe yaro kan tashi yawa Allah kuma ubangiji ya bamu sa'a
to madam Gloria Laraba Shoda akwai batun sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden ya nada wasu mukamai ya ba mata ɗan Najeriya mukamai manya-manya a halin da ake ciki ya ba bakakken fata mukamai da yawa a kasar Amurka yaya kike kallon wannan mutum Joe Biden wani irin mutum ne a gare ki
kada na fara ji ya ba wani yaro ina ji bai rage ne ya bashi finance something ya bashi ne mamaki ashe da saura daga baya kuma ya ba wata yarinyar kogi ata another appointment ga kuma sauran bakake rannan ma wanda ta yi poem wanda aka zabe shi wanda ta karanta poem
har waya ya kira ta a gidanta da iyayenta
suka zo suna ta jin dadi bakace ta zo ta bada poem ya nuna shi yana son mutane shi bai da discrimination
bai da wariya
kowa nashi ne da baki da fari dama na America na kowa ne akwai Latino akwai English akwai mutane daban-daban a America akwai kuma bakake da kika sani mu daga Nigeria ne daga ina ne a Africa da aka kwasa aka kai America ba za a ce saboda su ba colon mutanen America bane a ce su ba Americans bane su Americans ne a nan Nigeria muna da naga turawa biyu Nigerians sun yi youth corps sun je youth corps sun sa kayan youth corps da a Nigerians kuma bamu tsene su ba
mace su ba
yawa saboda haka shi mutumin nan ya sha wahala ya ci matan shi ta rasu ƴaƴan shi sun rasu ya koma kuma ya zauna gashi ya zama president kuma ya zama president da zuciya daya kuma yana son kowa da kowa kashi nan ya cire mana ban already ya cire mana ban yace the Muslims the Christians the one ne dukan mu daya ne Allah daya muka sani ba daban-daban bane dukan mu Allah ne halice mu ba wani wannan daban ba saboda haka ina gani kamar America tana dawowa ta samu the past glory da take da shi da America ya zama na kowa kamar da America ya zama shugaban duniya kamar inda yake da kuma an fara kenan I'm sure many good things will come
Balaraba wani darasi kike ganin shugabannin mu za su koya daga wannan bayanai da Madam Gloria ta faɗi yanzu na shugaban kasar America Joe Biden
eh darasi na farko shine duk abin da zaka yi ka tuna cewa fa ita mace ba abaryarwa bace mace ita ce komai a rayuwa kuma in har ya kasance ba za a dinga marawa mace baya ba to kai kanka a cikin gidanka baka da salama kwata-kwata sannan kuma a ƙarin bayani shine ai shi wannan bawan Allah mutun ne wanda to in dai banda Nelson Mandela to bamu taba jin jajirtaccen shugaban kasa irin wannan ba saboda shi zuciyarsa daya ya fito gashi dattijo ne amma still kokulwansa yana aiki fiye da inda ba a taba tunani ba idan kin tuna wancan lokaci da wancan ya sauka ai kafin ya sauka magana ma yace bai san musulmi wanda kuma bai yi ba ba yanda za a yi a ce kana shugaban kasa ka kalubalanci wani addini ka bar daya to da ake hakuri sai gashi yanzu shi da karan kansa ya gano cewa ai ba ashe ba shi kadai bane akwai waɗanda za su iya yi saboda haka ni abinda zan faɗa a nan shine mu mutanen Najeriya mu ringa koyi da abubuwa masu kyau masu amfani wanda zai daga tutar kasar mu ta ci gaba saboda akwai su akwai waɗanda suke so din su yi waɗansu dakile su suke yi ni a kullun magana da nake faɗa duk abinda mutum zai tsaya shi tsakanin shi da Allah yayi kuma ya tuna kabarin sa ai kaman yanda wani lokaci ne magana ne ana ta surutu ana ta mata su kenan kadai a gida su yi reno wannan lokacin ya kau ilimi ya yadu ido ya bude tunda ko ido ya bude to a bar mata su yi abinda ya dace kawai abinda za a ce shine ayi gargadi domin shi yanzu wannan wallahi ya gama ci mana goro
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani dake da zama a birnin tarayya Abuja sai kuma wakiliyar mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone daidai da ta sauke shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dahin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu
to madalla da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya amma a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da ƴan leƙen asirinta masu nazarin bayanan sirri kan ƙaruwar barazana daga China. Kasashe makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Kafar sada zumunta ta Facebook ta yi alƙawarin zuba jari aƙalla dala biliyan 1 don tallafawa aikin jarida a tsawon shekaru 3 masu zuwa.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na hantsi zan sake dawowa don gabatar muku da shirin. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga iyalan Alhaji Mamuda Ado da ke masallacin Talax a tudun Jukun Zaria na rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Zunnura wanda Allah ya macikawa da yammacin jiya kuma za a yi jana'izar ta da misalin karfe 10 na safiyar yau da fatan Allah ya ƙara musu haƙurin rashi Allah kuma ya albarkaci abinda ta bari baya Allah kuma ya kyautata makwancinta mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma amin yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Binta S Yaro da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita muna sautin shirin Chubahiro Dedone ni ne naku Yusuf Aliyu Harande sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam